sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Aliyar Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan da halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makiri. A jiya Asabar an kashe wani babban janar sojan Najeriya tare da wasu sojoji uku a wani hari da mayakan kungiyar IS na Afirka ta Yamma ISWAP ta kai a arewa maso gabashin kasar a cewar wasu majiyoyin ma'aikatan tsaro. Kungiyar ta ISWAP ta balle ne daga kungiyar Boko Haram shekaru biyar da suka shuɗe, kana ta dauki alƙawarin biyayya ga kungiyar IS sannan tana yaki da sojojin Najeriya. Kakakin ma'aikatar soja Brigadier General Oyemma Nwachukwu ya ce dakarunsu sun fafata da mayakan ISWAP a ƙaramin hukumar Askira Uba a jihar Borno, inda aka gwabza fadar da ta yi sanadiyar kashe 'yan bindigar da dama. Amma ya ce wani abin tausayi, wani babban janar soja Brigadier General Jerma Zirkusu da wasu sojoji uku sun sadaukar da rayukansu ga ƙasa yayin da sojojin suka daɗa shiri kana suka fatattaki 'yan ta'adda, inji Nwachukwu. Jama'an tsaron Sudan sun yi amfani da harsashai na kwarai da barkonun tsohuwa akan masu zanga-zangar rajin kafa demokaradiyya a jiya Asabar. Sun kashe akalla mutum biyar a cewar shaidu yayin da ake gudanar da zanga-zanga a fadin kasar biyu bayan juyin mulki na kwanan nan. Mutum miliyan guda suka yi tattaki da kungiyar kafa demokaradiyya suka shirya tun lokacin da aka hambarar da gwamnatin farar hula a ranar 25 ga watan Oktoba. Sojoji suka kwace mulkin kasar. Jama'an tsaro sun rufe gadoji zuwa tsakiyar birnin Khartoum da tagwayen garuruwa da suka hada da Umdurma da kuma Khartoum ta arewa. A lokacin da masu zanga-zangar suka fara taruwa a garuruwan, sai jama'an tsaro suka zuba musu hayaki mai sa hawaye, kana suka kore su suka hana su kai ga inda suka shirya hadewa a cewar shaidun. A jiya Asabar, jami'ai da dangi da wani dan jarida mai binciken kokofa a Afghanistan sun tabbatar cewa wani bam da aka tayar a wata motar fasinja a Kabul ya kashe wani shahararren dan jarida kana jikata wasu da dama. Tashin hankalin ya faru ne a kusa da wani shingen bincike na Taliban a Dashti Barci da ke yammacin babban birnin Afghanistan yankin da tsirarin Shi'a suke zaune. An gano dan jaridar da aka kashe da suna Hamid Sangani wanda yake aiki a talabijin Ariana. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kusan kasashe 200 ne suka amince da yarjejeniyar sauyin yanayi a jiya Asabar da nufin kiyaye wata muhimmiyar manufa akan dumamar yanayi a duniya. Amma yarjejeniyar tana kuma dauke da wani sauyi da aka yi dab da karshen taron, lamarin da ya kawo cikas ga muhimman batutuwa game da gawayin kol. Kasashe da dama ciki har da kasashen kananan tsibirai sun bayyana matukar takaicinsu game da sauyin da kasar India ta kawo a ƙarshen taron, cewa za ta rage amfani da gawayin kwal a maimakon daina amfani da shi kwata-kwata, wanda shi ne hanya ɗaya tilo mai fidda iska mai guba. Tun da fari kasashe da dama sun yi korafi akan kwanaki biyu na ƙarshen taron Majalisar Ɗinkin Duniya da aka gudanar a Glasgow a kasar Scotland game da yadda ba su cimma yarjejeniya cikin sauri kamar yadda ake hasashe ba, amma dai sun ce abin da suka cimma ya fi babu ta kuma samar da ci gaba ko kuma ma a ce an yi nasara. Kasar Rasha ta ba da labarin sabbin mace-macen COVID-19 a cikin wuni guda yayin da adadin kamuwa da coronavirus a kasar a lokacin annobar ya kai miliyan 9. Karuwan mace-mace da kamuwa da cutar a cikin wuni guda ya kunno kai ne a tsakiyar watan Satumba. Alamu na nuna abin ya kara yawa a makon da ya gabata, amma kwamitin yaki da coronavirus na kasar ya faɗa a jiya Asabar cewa mutum 1,241 ne suka mutu daga cutar wuni guda da ya gabata, adadin da ya haura na ranar Laraba da mutum 2. A ƙarshe, hukumomi a Pakistan sun ce wani samame na yaki da ta'addanci da kuma bam da ya tashi ya kashe akalla jami'an tsaro 5 kane jikata wasu 7. An yi wannan barna ce a jiya Asabar a lardunan Balochistan da ke kudu maso yammaci da Kibar Fatunkwa da ke arewa maso yammacin kasar. Sashin yada labaran ma'aikatar soja ya faɗa a wata sanarwa cewa rundunar tsaron sun gudanar da aiki a garin Turbet a lardin Baluchistan ne bisa wasu bayanan sirri game da wasu ƴan ta'adda masu samun taimakon kasashen waje da suke zaune a wurin. Sai dai babu wanda ya dauki alhakin kai waɗannan hare-haren guda biyu.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Shigowa zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa akan Najeriya da kalubalen ƴan aware, kuma Mr. Ibrahim ne zai ci gaba da bayanansa. Ku biyo mu.
In ka duba Rwanda, da aka gama faɗan tsakanin Hutu a Tutsi, sai Paul Kagame shugaban ƙasar ya ce wai ID card na kowa a cire kabilanci, ba wani state, ba wani Tutsi, babu indigene. In ka tambaye mutum ma daga Rwanda yanzu, menene wannan ɗin, sai ce a mai Rwandan kawai. Amma an mun sa kabilanci a gaba, za mu ci gaba da wannan abun, ba zai gama ba. Saboda haka gaskiya Nigeria da muka gani haka ba zai rabu ba. Amma yanda yake tafiya, kamar yanda barista ya ce wai a je UN ayi wannan ayi wannan, tadanci zai iya raba kasa. Kamar yanda aka yi a Southern Sudan, in fada da kashe-kashe sun yawa, dole international community za su zo su sa hannu. Kamar yanda Gaddafi ya ce wai yanda ake yawan fada can arewa, ce wai a raba Nigeria, Lagos ya zama capital da Abuja. To saboda haka gaskiya ni a matsayina wannan Nigeria nake so, duk wannan abubuwa zamu ajiye differences din mu, kawai zamu iya tafiya yanda ya kamata. A gode.
To mun gode Mr. Ibrahim Bature da bayananka na kira ga a haɗa kai a ƙasar mu Najeriya. Mr. George Omonyo Daniel, bari mu ji daga gare ka.
Inda nace from last time, in nace matsalar Najeriya shine siyasar Hausa da Fulani da Indigo da Yorubawa. This big crisis babban yarukan nan suna matsalar Najeriya da suka zo yau nan gaba daya. An zo ai maganan ƴan ta'adda na Najeriya su aka ka tarwon dangi ma inyamuri, kuma su ma a nan abin da suka faɗa a nan ɗin nan da akwai DSS ya kamata a sa su a prison din Nnamdi Kanu. Farautar Sajiya a tuwanci wani ƙaran shi demagogry masu magana don kawai wasu a waje a yabe su, ko kuma adonu din sa ta tunanci demagogry demagogues sun magana ta appeal sentiment na mutane, ka gane ko? To akwai manya kuma suka magana na manya da suka magana kamar yara, akwai yara da suka magana kamar manya. Na so abin da barista ya faɗa yau, barista ya faɗa yau ya magana kamar babban mutum, kamar elder ya magana yau, barista ya magana yau. Haka ake so a ci gaba a ƙasa. In ka duba zaka ga Najeriya din nan ba ni ba da lafiya, Najeriya din nan gaba daya ba ni ba lafi. For the past 30 years da ta wuce rigimar Najeriya gaba daya a arewa ne. Amma sai dai fitowa ce dan an fara wannan abu, kana biya ga biya fara ibara ifu tun ina garibin na arewa din nan. Ba shekara da ta wuce, shekara biyu ko uku ba rigima. A ce har ka gargo har gobe zan fara barka ki je fara ga zuma, ki je fara mana eh ta je ko je fara ka je burin ke ido ka go tun na kado na yi jami'a kado na bar university tun na kado ina gida sanji a ada rigima me fara ka sace ai wani rigima a Palestine, wani su yara sun fita cikin gidan sun zanga zanga an fara kone a Kano. Every year ina kano from 1996 na Kano har na gama jami'a a Kano ba shekara ni ba rigima da ko biyu a Kano. 1999 sai aka zo aka ce to arewa wasan jiya zama ya zama shugaban kasa, sai aka zo aka fara siyasa, wai siyasan shari'a, siyasan wannan da wancan, sai ɗan arewa suka fara shari'ar su, sai ɗan yarbawa suka ce to su ma za su fara nasu OPC a kai maganar shari'a na arewa, sai aka fara kishi-kishi. Lokaci a garin Yamurin nan ba magana wani zanga-zanga ba a garin Yamurin, daga baya ne wazir ke fito shi mai fara nashi, tun da ana yi a arewa ana yi a kudu ana yi a nan shi mai fara nashi, sai fara maso nashi a arewa. Shanar shi makulan mu a Najeriya shi ne siyasan manyan mu na arewa gaba daya, sai manyan babban yarukan nan sai kuma na kansu ne gaba daya, na kansu ne a samu mulki a raba mulki ma ƴan su ma abokanin su a ci kudi a fata kudi, that's the problem na Najeriya. Siyasan yare uku nan gaba daya shi ne makulan Najeriya yanzu. na biyu shine kowa ya da haki ya fito ya ce yi zanga zanga peacefully ba fada ba ya ce iya so iya neman wani abu hakin kowa ya jira din nan akwai yaron da ya fito arewa shekaran da ya wuce kamar uku ko hudu haka sai bari automation ma in yamare kowa ya bar garin sa ya koma garin yamare ba sai sunansa ba aka bar yaron nan ga yawo a cikin gari har Abuja ya zo ina press conference ya bar automation ma in yamare su bar arewa ya ja meeting ma a Kaduna ina meeting wai kowa ya bar arewa gaba daya this is the problem ne kuma fadan gaba da matsalan neman kudi ne kai bawa da kudi cinema da mun gaba daya kan mutun ya cire wani abu a idan wani ya cire dashi for the past 30 years yanzu haka shekara 30 da yaushe ana rigima arewa gaba daya arewa mutu a arewa Boko Haram fulani has been har yau din ana rigima nan arewa sai ka bar gudan gaba daya yanzu you know aka zo kaga hakan inyamare kamar su akwai da masu neman yancin kansu you know maganar Najeriya aka magana maganar Najeriya din na fada shine siyasan Hausawa da fulani na arewa siyasan Yarbawa da siyasan Fulani ba su da kowa ma kansu ba su shiga mulki a tara ƴan su a ci kudi you know a kana aure ai that's the problem in kaje garin mu yanzu haka a Benue Taraba Plateau State gaje wannan wuraren su ne masu hanyoyin gaje hanyoyin yawo gaba daya Faragome Road ba hanyoyin gaba daya Mudu Belt nan gaba daya gaje Mudu Belt don me hadi abin da sashi ne siyasan manyan nan gaba daya jira wurin su ci kudi abin wani wurin she ta ga wasu a wasu yanzu suna magana Mudu Belt nan wasu sai su ba 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 da arewa wasu na arewa kuma sheka abu wasu a Mudu Belt in ka zuba in na fadaran sai sai mutun da yazo ya fara yazo ya raba Najeriya ba ya raba ne dan arewa ne na shi gidan oka na fadaran can soja yayi ku sai ce oka ba dan tiri bane dan tiri ba gidan oka da ya fito sai shi a raba Najeriya dan arewa ne da kai ku kudu kuma dan kudu ne sai a duba me yasa mutane suke magana akan wannan abubuwan ne sai a zo a zanna gaba da tana zanna a dinga ayi magana akan maganan nan ayi magana conferences kowa ya kawo magana sai a san inda zai gaba ba wai magana nan gidan radio kowa ya zo ya magana kaman abin da yake so a ransa sentimental wanda ku zai ba thank you very much
to mun gode George Omonye Daniel yanzu zan mika na'urar magana ga Hajiya Halima Baba Ahmad ita ma wannan shine karanta na farko na shigowa zauren VOA bismillah Hajiya Halima
jama'a assalamu alaikum babban matsalar mu a kasan nan shine rashin sanin ya kamata rashin adalci in ba dan rashin adalci ba da ma ba za mu zauna a nan wajen ba rashin adalcin mu ne duka ya kawo mu namu da shugabannin mu saboda mu al'umma mu ya kamata ya zaman masu adalci a tsakanin mu fiye da shugabannin mu mu kanmu muna cutar da kanmu da kanmu sannan kuma taya muke tsammanin shugabannin mu da su mana adalci ba zai yiwu ba babban matsalar mu shine rashin adalci na biyu shine idan muka zauna muna tattaunawa a tsakanin mu tattaunawa yakan koma a maida martani akan abin da ake faɗa kowa ba zai faɗi ra'ayin shi a zauna akan ra'ayi ne ai wasa ai dariya har a gama abu a samu maslaha akan lamarin ba shi kuma wani abu guda daya idan za a rinka tuna wasu abubuwa na baya dole za a tuna amma kuma tunawan nan wallahi shi yake illa mana zukatan mu shi yake illata mana hakurin mu wallahi duk lokacin da aka tada magana fadan bayasura a kasan nan wallahi tallahi ji nake kamar in kulla kaina a daki in ta kuka saboda abin na bata min rai amma idan na tuna wani abu guda daya to mu ma kenan da muka ji yanzu abin da muka dauka kuma ina na kasan mu idan suka ji suka taso suka samu wannan labarin muna ta abin nan din shi idan da bamu tashi da tarbiyyar mu hakuri tun farko ba wallahi tallahi da wannan hakurin ma bamu same shi ba Allah da kanshi ya halice mu kabilu daban-daban domin mu auratayya tsakanin mu Allah ya hada mu muka zama ƴan Najeriya magana duk ya kare amma kowa na da ra'ayinsa kowa na da abin da yake so ba za a ce ma wani in ya ce ga abin da yake so ba za a mishi abin da yake so ba ko kuma ba za a saurare shi ba a saurare shi a bashi uzuri an bashi uzuri ya ji to amma mu muna ganin kamar mu a kungiyance mu mukan duba abin da zai zama mana mai amfani da kuma mai illa ne ba da mu tunanin abin da muke so yanzu ba saboda watakila dai ya kasancewa daga baya mu da kanmu da mu iya dan dana sani akan lamarin nan saboda haka da a zauna ne a yi shawara cikin fahimta da komai da hakuri da juna idan ba hakurin nan ba adalcin nan wallahi ko duk inda aka kai da wani abin ba za a samu riban abin ba saboda haka babban abin da yake gaban mu shine guda daya misali zan bada wanda muka fara nake tafiyan aikin nan da ita fiye da shekara 20 wallahi tallahi ibace wallahi tallahi ibace kuma ba irin gudumawanta da ta bani akan wannan aiki da nake na kungiya na ba na so a ce yo Allah ya taimake ni tana nan ta zo wajen program din nan saboda mu fahimci cewa yanda shi fadin kai din nan da hakuri da junan nan shine fi mana komai a rayuwar mu yo ko a gida ne har ce da hakuri ma akan saba ballantana zaman al'umma da ake gaba daya kun gani kuma duk dan adam lokacin ganshi ko kowa na da yanda ya gaza dole idan mutun ya fadi yanda yazo inda ya gaza sai a bashi uzuri uzuri na da muhimmanci kwarai da gaske saboda ubangiji da kansa ma ya bada uzuri ma Iblis to ballantana mu ɗan adam dan Allah mu rinka yin abinda ƴaƴan mu da suke tasowa waɗanda ma ba a haife su ba za su ga abin example lokacin da rikici kaza ya taso me akai aka samu maslaha akan lamari kaza ai kaza akai to me yasa ba za mu yi kokari mu ma mu yi irin nasu ba su magabatan mu da suka yi waɗannan abubuwan suka kuma zo suka yi asantin muka ci gaba da zama tare ai inda ba su yi wannan ba da yanzu ina muke a kasar nan tun farko ma da ba Najeriya kanta gaba ɗaya Allah ya sa mu dace kuma Allah ya ganar da mu
muna godiya kwarai Halima Baba Ahmed malami na gaba
Assalamu alaikum sunana Idris Jabir Usman ina farin ciki da wannan zama da nazo yau aje Allah ya saka alheri ni matsayina akan wannan magana bare wuce abu guda ɗaya zuwa biyu ba wayanda suka samu a cikin matsalolin nan ba za su wuce mutum biyu zuwa uku ba na farko shine yan siyasa na biyu shine lauyoyi abin da yasa nace lauyoyi suna daga cikin abin da suka samu a cikin wannan matsala shine su suke ba wa yan siyasa shawarwari suke interpreting laws ma yan siyasa su kuma yan siyasa abin da suke so su ji shine lauyoyi suke iya gaya musu ranka dade barista da kazo kana tarifin constitution tsakani ga Allah na ji dadi kuma na fahimtu to irin ku nawa ne a Najeriya masu waye ma mutane kai ma processes nan da za a bi har a zo a samu araba makarantun mu suna bada other side of the stories ne misali idan ka je makaranta in aka ce ma labarin Biafra ko labarin Najeriya zaka ga mutun yana fadan abin da zai favorin nashi ne ba wai yana so ya fada saboda a fa'idantu abin da yake na kuskure a gyara abin da yake na banza a bari saboda mutanen baya to sai ka samu ba haka bane ni nan an haife ni a Katsina kwata-kwata ban fi shekara uku a Katsina ba na tashi na koma Kalaba da iyayena sai da na kai shekara 20 ina Kalaba anan na gama na primary school na secondary school so na haɗu da mutane a Kalaba na san yaran Kalaba na san komai daga nan ne na tashi na zo Jos so at least a ɗan yawowaci da na yi a Najeriya na shiga wurare da dama na san yaya mutane suke a nawa ƙaramin kwakwalwa baka kai shekara 50 sama ba za ka iya faɗan maganar Biafra ba amma kuma duk wanda zai baka labarin Biafra zai faɗa abin da zai huce mai ne a rai ba zai faɗa ma a'a ga gasken al'amari ba ga abin da ya kamata ka fahimta ga abin da bai kamata ka fahimta ba to wannan matsala shine yau lawyoyinmu ya kamata ce su su fito su ce to gashi abin da ke faruwa su ƴan siyasar nan duk wanda ya ji abin da bai mai bayi ya zo wurin lauyoyi su lauyoyi aikin su shine su fassara abin da su ba su gane ba yanzu kamar national conference da aka yi zamanin Goodluck me aka yi da shi ba a yi komai ba abin da aka yi shine an tara dattawa daga ko ina a ƙasar nan aka zauna kowa sai da aka bashi dama yi magana amma ba outcome na asalin implementation nan abin da aka yi a national conference ballantara mu da muke yara ra ba mu san me yake faruwa ba idan ku manya ba ku yi abin da ya kamata mu ma yaran muna kallo ba za mu iya gyarawa ba so ni magana na anan shine barista ya kamata a ce ka wayar ma ƴan uwanka baristoci ya kamata yana su yi fassara haka su yi fassara yadda mu za mu gane ni ban taba jin wannan fassaran ba gaskiya kuma ni ne yanzu na gamsu kuma na ce ma na gode haja Allah ya saka da alheri
sunana Mustafa Dauda ani ba wani abu nake so in ce ba sai abu guda daya ana wa fahimtar da iyana wa tunanin iyayenmu yan arewa sun yi gogari idan da a ce yan arewa iyayenmu sun nuna mana ki da tsana turu yakin Biafra da yanzu ba a zauna lafiya amma kowa ya sani duk duniya Biafra iyamare ne suka fara tada maganan Biafra kuma suka tada fara maganan cewa araba kasa araba kasa a to araba kasa so idan da mu ma yan arewa an tarbiyar ta mu da mu a haka cewa ku tsani iyamare ko araba kasa da ba za ka samu iyamare da shaguna a arewa ba da babu yadda za a yi iyamare zai zauna a arewa to amma iyayenmu alhamdulillah sun nuna mana cewa lalle ba su tantar da mu cewa wai a'a wayannan makiyanmu bane duk ba mana wannan ba nin ni in ban da a Biafra ka jingajin ayya wallahi a bakin yamare na to nake jin Biafra nan na fara jin Biafra to amma ni da babban bakin ciki na shine idan an ce ina bi Kano shi kadai ne dan Biafra sauran da su ba Biafra ba menene suka yi akai an to hada wani kungiya a gefen yamare an ce wannan mumuna yaki da ina bi Kano sai rungwa masan Biafra ba taba yi ba ni ban taba ji ba amma kuma ya kamata a ce su kansu yamaran in ma yamaran arewa ne in ma yamaran kudin ne su koma gidan in har ba sa son tuwa tuwa raba kasan su fara kokarin tarbiyyar yaran su irin na yadda aka mana tun muna yara cewa wayannan ba makiyanku bane amma duk wanda zai kudu zai ga maka cewa an dasa musu kiyayye ɗan arewa wannan wanto wanda cewa daidai bane kuma anan gudun ana magana ne akan ƴan bangare wanda suka ce za su ware shi yasa kowa yake bada nasa to magana akai ba wai lalle bane wai ka zo ka ce a saboda Bahaushe ya ce in ya murka za a a ana magana ne akan abin da ya faru dan ana yaki Maiduguri ko ina wannan daban magana kuma da yake anan ana magana ne akan yan awari to su waye suka fara kawo awari yamurai ne so ni ina ganin shawaran kawai da zan ba yamurai shine wanda ba sa so ayi su fito su nuna mana ba sa so ayi bayan su nuna mana ba sa so ayi suka ba kungiyoyin na cewa ba sa san araba kasa idan sun yi wannan kuma sannan su koma gida suka kungiyoyin tarbiyyar yaran su na kasa masu tasowa cewa ko wayannan ba muke ku bane dan haka magana raba kasa kuma ta tura shi amma shirin to da suka yana nan kamar suna bin bayan ina bi kanu ne wai suna bin bayan shi kenan kuma mu haka to zamu yi tunani amma in ban to mu ma yanzu mun taso mun ce to shikenan araba mu ma ba mu san yamurai ana me amfanin shi to amma ni ana wata nani shine su in yamurai ne aiki yake kansu sai mu haɗa kan shi da mutuna ya ke aiki yana kan yamurai in har ba sa san araba kasa su koma gida su nuna ma ƴan uwansu cewa bai kamata araba kasa ba kuma ba sa su kuma su fito da murya daya su nuna ma cewa ba sa tare da Nnamdi Kanu kuma ba sa san araba kasa
da waɗannan bayanai na Mustapha Dauda zamu dakata a yau sai makon gobe zamu ci gaba a inda muka tsaya a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da abokan aiki na da suka taya ni shirin yakan kama sai Sulaiman Abu wanda ya daidaita sautin shiri ni Madina Dauda da na jagoranci shirin nake cewa mu kasance lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da ne sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayo Binne.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
Binnin Abuja wani binni ne mai abun mamaki. Binni ne da ya kunshi mutane daban-daban masu sana'o'i daban-daban da ayyuka daban-daban. Wani idan ya ji an ce binnin Abuja sai ya dauka cewa kamar ma'aikatan gwamnati ne kadai a cikin birnin amma zaka tadda ma'aikata masu mutane masu kananan sana'o'i a cikin birnin nan na Abuja kamar yanzu haka ku biyo mu a hankali ga nan da wani malami mai sana'ar rake wanda yanzu nake so na zanta da shi malam ku menene sunanka
sunana Isiaku
to malam Isiaku naga kana saida rake kaman daga wacce jiha kake
ina jiha Jigawa
okay dan jiha Jigawa ne a ina a jiha Jigawa
kafin Hausa local government
okay dan kafin Hausa ne local government to me yasa ka zo ka fara wannan sana'a ta rake
wannan sana'a ta rake na zo ne domin nima na koyi yanayin kasuwanci na san yanayin yanda ake sana'a haka na rake
to kaman yanzu ka kai shekara nawa kana wannan sana'a a nan garin
ku Allah na kai shekara 1 kana yin wannan sana'a na rake
ganin cewa a nan zaka kalla kaman wani binni ne da wasu suke dauka kaman binni ne na ma'aikatan gwamnati shin kai kai karatun boko kuwa
shin nayi karatun boko
okay
nayi karatun boko
okay kaman zuwa wani mataki ka kai na karatunka
kai ban yi ban dau mataki da yawa da dama ba kadan na dan taba ne shine sai na bar shi sai na koma na arabi
kaman kai primary ne ko secondary
nayi secondary
to yanzu kaman yanzu jarin wannan rake da kake saidawa haka da nake gani yanzu haka ya kai na nawa
jarin rake na ya kai kamar kimanin 6000
naira 6000 kito kamar a rana kana kamar cinikin nawa
a rana kamar cinikin 7000 ko 8000
a wace anguwa kake zaune a nan birnin Abuja ganin cewa birni ne da yake da tsadan gurin zama
ina cikin billet asokoro
okay ana kake zama to kamar yanzu a wannan anguwa kana biyan kamar haya kamar nawa
nawa kake biyan kudin haya
a wata
ina biyan kimanin haya kamar naira 5000 a wata guda
baka ganin cewa kaman wannan sana'a da ka zauna a gida can garin ku Jigawa kana yin ta baka ganin da ta fiye maka ko kana ganin anan zaka fi samun alheri
ina tunanin nan kamar zan fi samun alsheri.
Shirin namu kenan na yau, sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin. Ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya.
To a gaida Malam Sale. wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da ya harhaɗa shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri